Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 16-25-31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alpha Radio Kumasi, sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 4 ga watan Yuli na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanan labarai.
Gwamnatin Amurka ta amince da kamfanin sadarwa na kasar China ZTE da ya ci gaba da gudanar da harkokin kasuwancinsa a Amurka. An tuhumi tsohon firaministan kasar Malaysia Najib Razak da laifin abin fallasa nan da ya shafi asusun raya kasa na biliyoyin dala. Masu aikin ceto a Thailand suna aiki cikin gaggawa su ceto kungiyar 'yan wasan kwallon matasa da suka makale cikin wani kogo da ambaliyar ruwa ta afkawa sama da mako guda.
A shirin namu na yanzu, za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta lashe takobin magance matsalar ruwan sha da ake fama da ita a kasar. Bayan haka, za ku ji rahoto akan dage zaman wata ƙara da wata kotu ta yi a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar, abinda ya janyo cece ku ce a wani ɓangaren. Za kuma ku ji tattaunawar da sashen Hausa ya yi akan marigayi Sani Abdullahi Tsafi, tsohon wakilin sashen Hausa wanda ya rasu jiya Talata. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin Himma ba ta garagu wanda Ladan Ibrahim Ayawa ya hada kuma zai gabatar. Amma kafin nan sai ku gyara zama, ku ji halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Gwamnatin Amurka ta amince kamfanin sadarwa na kasar China ZTE da ya ci gaba da gudanar da harkokin kasuwancinsa a Amurka yayin da yake kokarin farfadowa daga takunkumin da Amurka ta kakaba masa wanda ya kusa da kamfanin baki daya. Ma'aikatar harkokin cinikayya ta bar kamfanin ZTE da ya ci gaba da gudanar da harkokinsa a Amurka har zuwa ƙarshen watan nan na Yuli. Kamfanin da ya riga ya sallama manyan ma'aikatansa ya kuma sauya daraktocinsa, wanda hakan yana daga cikin ka'idojin da aka saka wa kamfanin idan har yana son ci gaba da gudanar da harkokin kasuwancinsa. Dole ne sai ZTE ya biya tarar kuɗi dala biliyan ɗaya, ya kuma ajiye dala miliyan 400 domin biyan wata tara da za a iya saka wa kamfanin nan gaba. Ma'aikatar harkokin cinikayya ta dakatar da ZTE a watan Afrilu. ZTE ya shiga wannan hali ne bayan da wani babban jami'in gwamnatin Trump ya ce kamfanin na amfani da kayayyakin da aka kera a Amurka, yana kuma sayarwa da kasashen da Amurka ta saka wa takunkumin cinikayya, ciki har da Iran da Koriya ta Arewa. An tuhumi tsohon firaministan kasar Malaysia Najib Razak da laifin abin fallasan nan da ya shafi asusun raya kasa na biliyoyin dala da ake kira 1MDB. An tuhumi Najib yau Laraba a wata karamar kotu da laifuka uku da suka shafi zamba cikin aminci da kuma laifin cin hanci da rashawa kwana ɗaya bayan da jami'an hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa suka kama shi a gidansa. Ana zargin tsohon firaministan ɗan shekaru 64 ba wato da ɓadda sawun dala miliyan 10,400 daga asusun SRC International, wani reshen gidauniyar 1MDB. Najib ya musanta zargin a gaban kotun yau, an kuma sake shi bayan bada belinsa kan kuɗi dala 250,000 tare kuma da buƙatar ya miƙa takardar fasfo ɗinsa. Ana kyautu da tun fara sauraron ƙarar watan Fabrairu mai zuwa, za a iya yanke mishi hukuncin ɗaurin shekaru 20 kan kowane laifi. Da yake hira da manema labarai a bakin kotun bayan sakinsa, Najib ya ce yana jiran lokacin da za a fara sauraron ƙarar, da ya ce za ta ba shi damar ya wanke kansa. Masu aikin ceto a Thailand suna aiki cikin gaggawa su ceto kungiyar 'yan wasan kwallon matasa da suka makale cikin wani kogon da ambaliyar ruwa ta afkawa sama da mako guda, kafin ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da za a samu cikin 'yan kwanaki masu zuwa kamar yadda hasashe ya nuna. An gano matasan 12 'yan shekaru 11-16 da mai horar da su 'yan shekaru 25 a ranar Litinin haɗe da wuri guda akan wani dutse a can cikin kogunan Tam Long, inda ma'aikatan jinya na rundunar soja suke kulawa da su. iyalansu suna kallon yadda ake kokarin taimakawa da ceto su wato ta akwatin talabijin.
Ni tai zao yang ni tai wa ti kao yang yu pot hai zao.
Tace nayi farin ciki suna nan da rai kuma cikin koshin lafiya. Na rasa abin fada, ina so in gode wa dukkan waɗanda suka taimaka. Hukumomi suna kokarin jan ruwa daga cikin kogon, amma ganin za a iya samun ruwan sama mai yawa kamar yadda hasashe ya nuna, yaran za su buƙaci amfani da rigar da za ta hana su nutsewa cikin ruwa kamar yadda gwamnatin yankin na Rongsak ya bayyana.
Hai ka tsotsob sai na gar, hai ka tsotsob kan haijai, na kab, da nam yang long mai dai.
Ya ce mun sa ran sun gwada abin rufe bakin da kuma gwada lumfashi da shi, sai dai ba su shiga ruwa ba tukunna. Kamar yadda na faɗa, igiyar ruwan tana da ƙarfi sosai kuma zai zama haɗari a sa su shiga cikin ruwan. Saboda haka mun kyale su su koyi amfani da abin rufe fuskar da kwatanta lumfashi tukunna. An ce yaran da mai horar da su suna cikin kasala, sojojin kundin bala da mayakan ruwan telan guda bakwai da suka haɗa da ma'aikatan lafiya su ne ke kula da yaran da kuma suna tare da su a cikin kogon. To wannan labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Ɗan shugaban kungiyar ISIS Abubakar al-Baghdadi ya mutu a wani harin ƙuna bakin wake da ya kai birnin Homs a yammacin Siriya, bisa ga cewar kafar labaran IS al-Nashir. Kafar sadarwar ta buga hoton matashin da aka bayyana a matsayin Hudfaya al-Badri ɗan al-Baghdadi ya rasa ransa ne yayin wani hari da ya kai kan dakarun ƙasar Rasha da na gwamnatin Siriya da kungiyar ISIS ke kira Nusriya da ake wato da aka girke a Homs. Murya Amurka bata tabbatar da mutuwar tasa ba. Al-Baghdadi wanda ɗan asalin ƙasar Iran ne, wanda ainihin sunansa shine Ibrahim Awad al-Badri, ya ayyana kafa daular musulunci ne a birnin Mosul a watan Yunin shekara ta 2002, wato 2014, ya kuma mai da kansa khalifa. Shugaban kungiyar ta IS ya kasance mutum da aka fi nema ruwa a jallo a duniya, wanda kuma aka yi alkawarin bada tukuicin dala miliyan 20 ga duk wanda ya bada bayanan da za su kai ga kama shi. Kawo yanzu babu tabbacin inda al-Baghdadi yake, yayin da waɗansu rahotanni marasa tushe suka sha cewa an kashe shi ko kuma an ji mashi rauni.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu bude taskar rahotannin tamu da rahoto daga birnin tarayya Abuja. Gwamnatin Najeriya ta dau alwashin magance karancin ruwan sha a kasar da ke samun karuwa a al'umma a cikin sauri da kuma ballar sabbin unguwanni a biranen kasar. Wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El-Hikaya ya aiko mana da rahoto.
Ministan ruwa na Najeriya Suleiman Adamu ya bayyana wannan kuduri da ya hada da sanya sassa masu zaman kansu wajen samar da ruwan a taron ƙasa da ƙasa na kungiyar samar da ruwan sha ta Najeriya a Abuja.
Sunana Hussein Fadlallah, Holborn Nigeria Limited a Kano. Muna pipe PVC HDPE PPR da tankuna na ruwa.
A Najeriya kuke kera wannan kako ana shigo muku da su daga waje ne?
Duk a Najeriya muna yi.
Baya ga kwararru da ke halartar taron na wuni hudu, kwamishinonin ruwan sha na jihohi ma sun halarci taron da musayar bayanai kan yadda jihohinsu ke tunkarar wannan lamari. Dan Azumi Adamu na daga kwamishinonin ruwa da suka halarci taron daga yankin Arewa maso gabas da ke cewa mutane na ko oho da biyan kuɗin ruwa da bai ma taka kara karya ba.
Garuruwa irin su Abuja ba sa iya tara kuɗaɗe domin mutane ba sa biyan kuɗin ruwa ɗin. An ba da misali wani wanda a gidansa kawai akwai bili ya kai na ₦1,300,000. Mu kamar a Gombe ruwan a wata ₦200 ne ake karɓa. In magidanci zai amfani da ruwa kullum a gidansa, ba wanda zai amfani da ruwa ƙasa da na ₦100. Cikin kwana 30 na wata zai amfani da ruwa na ₦3,000. To amma ₦200 da muke bukata a wurin sa din domin ya bayar ya taimakawa gwamnati domin ta sama masa wadacecin ruwa da zai ishe shi, sai kaga ba zai samu ba. Ya gwammace rinka biyan ₦100 din yana sayi ruwa kowane rana har a ƙarshen wata ya sayi na ₦3,000.
Shin yaya ake samar da ruwan ne mai tsafta daga kuma waɗanne hanyoyi ne? ita ce tambayar da na yi wa injiniyan ruwa Isa Muhammad da ke cikin jami'an da suka yi aikin samar da ruwa daga dam din nan na dadin kowa.
Na farko akwai na ƙauyuka, akwai kuma na wanda suke ba cikakkun birane ba, garuruwa, akwai kuma na ainihin birane. To a dukkan wannan kategori guda uku ana iya yin a bada ruwa a kashi da ko ince biyu. Na farko shine akwai wanda za a yi borehole a tura kuma isa inda mutane suke. Kashi na biyu shine akwai matatan ruwa wanda ake yin ta, wanda za a tace ruwan ne kawai sai a turo mutane zuwa cikin gari. Akwai kuma wanda yake da matatan ruwa da yake na sanitation, wato kamar yadda ake tace bayan ga da sauransu, shi ma kuma ana bada ruwan ne da shi. Matsala na ruwa ba a Najeriya bane, kusan duk duniya ne, kuma yafi shafan mu a nan Afirka. Musamman a kasar nan zaka samu siyasa take lalata abun. Misali da mutum ya zo kamfe zai ce muku ruwan nan kyauta za a bar. Mutane to ba za su jiya wannan kudin ruwa din ba. Sannan kuma wannan wanda yace zai bada ruwa kyautan ba zai iya samar da kafar bayar da ruwan ta bada koda kashi 50 daga cikin dari wa dukkan jama'a ba.
Jami'an duba gari a nasu bangare na koya wa mutane yadda za su tace ruwa ko tafasa shi don samun ruwa mai tsafta daga rijiya ko fadama don gujewa mugun zazzabin nan na typhoid. Yayin da ake son samun tazarar kafa 100 daga rijiya zuwa makewayi, zaka tarasa yawancin wajaje ga wannan rami ga wannan idan rashin wadatar fili ko kuma rashin sani ya kamata. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Nasiru Adamu El-Hikaya. A jamhuriyar Nijar, wata kotun birnin Yamai ta dage shari'ar da ya kamata a yi wa wasu jami'an fafutuka a jiya talata 3 ga watan Yuli zuwa ranar 10 ga wata, ba tare da bayyana dalilin ta na daukar wannan matakin ba. Lamarin da ya fara haddasa shakku a wurin lauyoyin da ke kare su. Wakilin murya Amurka Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da bayani.
Farfajiyar kotun ta birnin Yamai cike take makil dadin bin jama'a a ranar Talata domin nuna goyon baya ga Ali Idrisa Nuhu Arzuka Musa Cangari da Maitre Lurwana Abdulrahman, waɗanda ya kamata su gurfana a gaban alkali bayan shafa kwanaki 100 a gidajen yarin yankin Tilaberi sakamakon zargin gudanar da haramtacciyar zanga-zanga. Sai dai aka dage wannan zama zuwa ranar 10 ga watan da muke ciki saboda wasu dalilan da ba a bayyana ba, in ji wani lauyan su Muhammad Rabu Umaru.
Da aka buda shari'a, juge ya tambayi gatan shari'a wanda ake cewa da turanci procureur, me yasa ba a kawo mutanen nan ba wanda ya kamata a musu shari'a? Jujin da ya hau shari'a na gatan shari'a abin da ya ce shine bai da amsa akan wannan magana. Da muka matsa da tambayoyi muna so mu san menene yasa, sai ya ce akwai abin da yasa amma wata gaskiya ce wadda ba a iya gayanta a wannan wurin.
Faruwar wannan al'amari ya fara jefa shaku a zukatan lauyoyin da ke kare waɗannan 'yan gwagwarmaya.
Je cite madame le procureur qui était à l'audience ce matin, ils n'ont pas été extraits parce qu'il y a une vérité qu'on ne peut pas dire.
Maitre Dauda Sauna kenan jagoran lauyoyin da ke kare waɗanda ake zargi a taron manema labaran da suka kira, yana mai dauke da ayar tambayoyi. Wai shin akwai maganar boye-boye ne a kotu? Wace irin gaskiya ce da ba ta faduwa a mashara'anta? Sannan ya ci gaba da cewa rantsuwar da suka yi kafin fara aikin lauya ba za ta bari su zuba ido ana zubar da kima da mutuncin tsarin shari'ar wannan ƙasa ba, saboda haka yace za su dage haikan domin kare wannan fanni. Rashin lakantar abubuwan da ke kunshe a takardun wannan shari'a yasa lauyoyin da ke kare ma'aikatar magajin garin Yamai nuna bukatar a ba su dama domin harhado bayanai da hujjojin da za su gabatar wa alkali. Dalili kenan da kotun ta dage wannan zama zuwa makon gobe, matakin da yasa lauyoyin da ke kare waɗanda ake zargi su mashaku akan yiwuwar ci gaban wannan shari'a.
Dalilin wannan ne tunda doka ta ba da incin, muka ci in ba shirya ba a daga wannan shari'a a maida 80 da wata 2 wata 3 wata 4 har ba kan judiciary ida in ma da shekara guda suke so, in ya so su a hiddo su kowa ya koma gidan shi yadda aka kire su za su do, saboda mutanen nan ya kowa ya san ba gudu ba za su yi da kasan nan.
A yayin wata zanga-zangar da ta gudana a ranar 25 ga watan Maris a nan Yamai ne, hukumomi suka cafke jami'an fafutukar da ke adawa da dokar harajin 2018, yayin da ƙungiyoyin ke cewa suna morar 'yancin da doka ta basu. Ita kuwa gwamnatin Nijar na zargin su da yunkurin tayar da zaune tsaye. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Ina mafita linzami ya dinke min samalangayya samalangayya samalangayya.
Madalla a gaida Sulaiman Munibarma. To masu sauraro, kafin ku ji tattaunawar da sashen Hausa ya yi da akan marigayi Sani Abdullahi Tsafe, ga shirinmu na gaba.
Imma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin Himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu ƴan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Yau shirin ya karɓi bakuncin wani ɗan Najeriya ne da ya kwana biyu a nan Amurka. Ga dai bakon namu domin ya gabatar da kansa da kansa.
Sunana Daudu Tagum, na zo daga Bauchi State. Na zo na daɗe ƙasar nan, na zo tun December of 1983.
To tun daga wannan lokacin Daudu Katagun yake nan koko yakan je ya dawo ne koko bai samu ya je gida ba tun daga wannan lokacin?
Ah wallahi Allah bai sa ban je ba wallahi.
To me Daudu ya zo yi America ne har ya ji dadi ya zauna ya kai wannan lokacin?
Na zo nan na yi study at Ohio State University, na yi graduating economics June of 1987.
Wato fannin tattalin arzikin ƙasa kenan.
Eh.
Tun daga wannan lokaci mai Daudu ke kawo yanzu?
Da na aiki a Limited, na aiki gurare da dama, amma yanzu na aiki ma DHL company na shirin supply shipping company.
Okay, DHL wannan mai kai sakonni dinnan ƙasa-ƙasa?
Eh, ba shakka wannan.
Na ji ka ce kai aiki wuri daban-daban, aiki bai da wahalan samu ne Daudu?
Eh kasan nan gaskiya aiki ba wani wahalan samu, indai mutum yana da takardun sa yadda ya kamata na zama ga kasan nan gaskiya ba wahala.
To kayan ka kai ga wannan aiki na ƙarshe da ka rike shi, kamar ba mun labari wani aiki kai?
Na taba aiki ma company, Ohio State University, makarantar da na yi.
Ka koyar kenan koko aikin office?
Aikin office a library din su, a library din Ohio State University.
Hannun tsawon wani lokaci?
Gaskiya kamar ko shekara biyar ne, na yi aiki a gurin.
To daga nan kuma ha?
Daga nan sai Limited, na daɗe yana aiki ma Limited. Abinnan is like abinnan closing company ne haka, na sai da
kayayyakin sawa
da babban company ne. Yes,
su ma nan Ohio din kenan?
Nan headquarters din su ma nan Columbus, Ohio ne.
To kenan Daudu Katagun tun da ya zo bai ma ba jihar Ohio ba daga karatun shi nan dai ya ta aikace-aikacen da ya yi?
Haka ne kan, ba shakka.
Wato Ohio akwai daɗin zama kenan Daudu, in na fahimce ka, tun da ka kika canza wuri. Wasu sun zo za ka sun canza, sun koma nan jihar, wasu sun koma can jihar.
Gaskiyan ka ne kan, amma ba shakka Columbus, Ohio ba zama a nan ba matsala, kuma samun aiki ba wahala, babban gari ne Columbus. Sannan kuma relatively it's a peaceful place, ba wani abin nan, ba wani problem na crime.
Akwai kwanciyar hankali.
Akwai kwanciyar hankali sosai, ba shakka.
Ka ce aiki ba wahala idan kana takardunka?
Ba shakka, a nan ba.
To suya ya samun takardun su kuma, ya sauƙin su ko wahalan samun su? Musamman ganin lokacin da ka zo ƙasan.
Yawanci dai mutane suka yi aure kafin su samu, yawanci wasu kuma sukan samu through some different agencies ba. To amma ni na daɗe dama da yin aure, so shekaranmu wajen 16 ko 17 ma kafin mu rabu da, to lokacin na kafin na sake yin aure, so da lokacin na samu abin nan takarduna.
Wadda kawara, yan nan ce koko ya Afirka ce?
A dole sai yar nan mutum zai samu takardun.
To haka ne kuma. To amma
muna da yara guda biyu da Rakiya da Abdulrahim sunansu.
Masha Allah. Ya batun ababen jin daɗi, ababen more rayuwa, idan ka kwatanta su ko da yake ka dade kai da kabaro gida baka san yadda suke yanzu nan ba amma na san kana jin labari misali a ce hanyoyi gidaje asibiti da sauransu
wannan ai duk babu wani problem kaman asibiti kan gwashi ka suna da good medical care to kodake ni gaskiya dai alhamdulillah dai ban kuma taba wani rashin lafiya dai inje asibiti ba to amma na san dai kan abubuwan su asibitin su kan dai consider the best dai amma sannan kuma kaman su hanyoyi da su wutar lantarki ko ruwa ba wani problem dai nake jin dai ba kaman dai gida ba dai kan alhamdulillah anan
watan tun daga lokacin da ka zo har bisa ga yanzu ba wani bambanci komai lafiya lau
eh wallahi ko komai kam ya kan tafi yadda ya kamata
to ya magana zama da mutanen kasan tun da ka jima nan
eh mutanen kasan nan gaskiya yawancin su kan da friendly to amma kuma dai wasu dai bai kamata mutum kawai trust din su ba dan wasu
bai kamata a yarda su me yasa to da ka ta nan domin ku lokaci ya daga mana hannu a sati na gaba ka ci gaba da yi mana bayanin yadda kaga zamantakewa tsakanin mutanen kasar nan da baki masu are a madadin bakon namu Dauru Katagun da Julie Gration da ta daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
Madalla a gaida Ladan Ibrahim Ayawa yanzu kuma ga tattaunawar da Aliyu Mustafa Sokoto da Grace Alheri Abdu suka yi akan marigayi Sani Abdullahi Tsafe wanda Allah ya yi wa rasuwa jiya Talata a birnin Tarayya Abuja a yau kuma aka yi jana'izar sa a jihar Zamfara
to muna tare da Grace Alheri Abdu a nan cikin ɗakin mu na watsa shirye-shirye daga nan Washington inda muke juyayi na wannan babban rashi da muka yi na Alhaji Sani Abdullahi Tsafe wanda kamar yadda kika sani yana ba ma yana ɗaya ba shine watakila wakili da yafi dadewa yana yi wa sashen Hausa na mura Amurka rahotanni tsohon dan jarida ne gogaggen dan jarida ne wanda kuma Allah ya masa cika jiya a Abuja
haka
yau aka ce an dauko gawarsa zuwa gida domin a yi masa ta'aziyya don haka ina jin a daidai lokacin da muke wannan tattaunawa da tuna shi a riga an yi janazar tashi dan takaitaccen bayanin da nake son in ba shi ne shi dai Alhaji Sani kin san ya dade yana fama da rashin lafiya
haka ne
to ya bi duniya na da shekaru 62 da haihuwa ya bar mata uku da yaya masu tari yawan gaske abinda aka sani ta fannin fuskar shi kenan amma a fuskar aikin jarida duk wanda ya dade yana sauraron sashen su da mu a Amurka ya san Sani Abdullahi Tsafi ina ji lokacin da ya bar aiki da mu shine wajajen shekara 2009 yau kusan shekaru tara kenan da abun ya faru me zaki tuna game da shi
kafin fadi abin da zan tuna game da shi marigayi Sani Abdullahi Tsafi kafin mu shigo nan din na ma tun ba kafin dai a jana'izar sa waɗanda suka ji labarin rasuwar tasa suka rika aiko da sakonnin taya murya Amurka sashen Hausa musamman a jajin wannan rashi mun samu waɗanda suka aiko da sakonni ta hanyar email da kuma waɗanda suka bugo waya suna barin sakonni da kuma ma waɗanda suke kiran ma'aikata daban-daban suna
kwarai da gaske
to muna godiya kwarai da gaske
kwarai me alake ta ƙarshe da shi
abinda na tuna da shi na ƙarshe shine mun tashi aiki da dare yana zama a gidan Ibrahim mun tashi ta aiki da dare mota Ibrahim mai ya kare to shikenan Ibrahim ya kira ni na je shi na bashi mota ta ni na zauna da Sani Tsafe a cikin motar shi saboda bako ne suka ce to kan dan sanda ya zo kuma gashi bako a arsa yadda za a haka ko aka yana bari sai ga dan sanda ya zo
to ba Sani yana gane da
yan sanda ke yana zaune a cikin mota yana ce to ya za a yi yana ce mun to Grace ya za a yi to katse maka dogon labari dai dan sanda ya kira ne taimako ya kira amma aka kawo mai rabin jarka aka sa mun a mota kawai dan sanda ya ce to malama sauka lafiya
gaskiya
to Sani Tsafe ya ce shi kan ya ga abun mamaki
wato kin san wani abu da za a tuna game da Sani Tsafe shine gogwarmaya da shayi da a lokacin da yake aiki domin Sani an sha kama shi yayi rigingimu da gwamnatin Zamfara yayi da hatta tarayya yayi da ma'aikatan tsaro yayi da 'yan siyasa ya shayi sannan wani abu da shi Sani kuma yayin da yake dan jarida kuma yana da sha'awar harkar siyasa wanda ƙashanta da ya bar aikin jarida abun da ya je ya tsinda mu cikin sa kenan
to ai da kake maganan ya sha gogwarmaya Sani Abdullahi Tsafe yana ɗaya daga cikin waɗanda ka san sai mutum ya mutu ma ake yaba wani abu da yi a dai matsayin mu na mata yana ɗaya daga cikin ƴan jaridan da suka tsaya ma ita Hajiya Hafsat lokacin da ta tsaya takara ana magana tana magana cewa a zage Abdullahi Tsafi domin shi yana yayata wato karfafa mata gwiwa a tsayawa takararta so ya goyi bayan mata kwarai da gaskiya harkokin waɗanda musamman waɗanda suka shiga harkokin
halaka ta da shi ta ƙarshe shi ne lokacin da naje na ganshi kwance a asibiti a Gusau kamar shekara 2 da suka wuce shine ganin ƙarshe da ne wa Sani Tsafi sannan kin san ciwon nasa sai ya zo sai ya tafi amma Sani ya dade yana wahala saboda haka muna fatar Allah ya ji kansa ya rahamshe shi
wayo kaina mutuwa riga ce ba ta fita kullu nafsin za'iqatul maut ayar
kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan yana ci a karfe 11:25 yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Ilyas Abubakar unguwar Nahuta Patuskum inda yake cewa ya Allah muna roƙonka da ka kawo mana zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki daya sai sako na gaba inda ya fito daga Bashir Kansila mai tukunya bakin kasuwa jihar Kebbi inda yake cewa don Allah ku ba mu dama mu jajanta wa ƴan uwa da iyalan mutane 8 da suka rasa rayukansu tare da wasu da ba a san inda suke ba sakamakon ambaliyar ruwan sama a garin Rafin Gora dake karamar hukuma Kwanta Gora a jihar Niger. Allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu ya kuma kara afkuwan hakan a nan gaba. Amin. Sai kuma sako na gaba inda yake cewa Assalamu alaikum BOA Hausa. Hakika muna maraba da ziyarar shugaban Faransa Emmanuel Macron a ƙasar mu Najeriya. Muna fatan wannan ziyarar ta amfanar da ƙasashen guda biyu. Sako ne daga Buhari Yahayaguru, jihar Yobe, Najeriya. Sai sako na gaba inda ya fito daga Adamu Sabi Uwangara inda yake cewa Assalamu alaikum muryan Amurka ku bani dama na jajantawa al'ummar jihar Niger bisa ibtila'in ambaliyar ruwa da yi sanadiyar mutuwar mutane 8 Allah ka ji kansu da rahama sai sako na gaba inda ya fito daga Haruna Boda'in Kaibu inda yake cewa ya Allah ya sa ziyarar da shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya kawo ji a kasar mu Najeriya ta zama alheri ga kasar mu Najeriya da ma ƴan kasar baki daya To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
To a takaice, gwamnatin Amurka ta amince da kamfanin sadarwar na kasar China ZTE da ya ci gaba da gudanar da harkokin kasuwancin sa a Amurka yayin da yake kokarin farfadowa daga takunkumin da Amurka ta kakaba masa wanda ya kusa da kamfanin baki daya. Ma'aikatar harkokin cinikayya ta bar kamfanin ZTE da ya ci gaba da gudanar da harkokin sa a Amurka har zuwa ƙarshen watan nan na Yuli. An tuhumi tsohon Prime Minister kasar Malaysia Najib Razak da laifin abin fallasan nan da ya shafi asusun raya kasa na biliyoyin dala da ake kira 1MDB. An tuhumi Najib yau Laraba a wata ƙaramar kotu da laifuka uku da suka shafi zamba cikin aminci da kuma laifin cin hanci da rashawa kwana ɗaya bayan da jami'an hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa suka kama shi da gidansa. Ana zargin tsohon Prime Minister ɗan shekaru 64 da badda sawun dala miliyan 10,400 daga asusun wato SRC International a wani rashin gidauniyar 1MDB.
To masu sauraro annan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin muna ƙara miƙa gaisuwar ta'aziyya ga iyalan marigayi Sani Abdullahi Tsafi Allah ya ƙara Allah ya ji kansa ya kuma yi mashi rahama ya ba iyali da sauran ƴan uwa da abokan arziki haƙurin jura wannan rashin. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumel da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan mu na yau Mr. Skip ni Maryam Dauda ke cewa sai an jima ku yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.